بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan bagiri mai tarin albarka Masjidul Muhajirin a wannan anguwa ta Dan Tudu a Karce Makoyo a cikin babban birnin Jihar Maradi a wannan kasa ta mu ta Niger. A yau muna ranar Litinin daren Talata wanda ya daidai da 8 ga watan Dhulhajji Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda kuma shike daidai da 25 ga watan 5 miladi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 da taimakon Allah madaukakin sarki muke biye da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin waɗannan kwanan kai masu dumbin albarka. Muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya karba mana waɗannan ayyuka namu na alkhairi. Muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana a cikin mizanin hasanatina. Muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan wata buƙatar mu ta alkhairi. Allah madaukakin sarki shine mafi sanin bukatun kowa dai kowanne dai daga cikin mu. Allah dukkan wata bukatun mu ta alkhairi. Allah madaukakin sarki ka ba mu ka biya mana bukatun mu. Allah mu dukkan munan talakawa ne a wajenka. Muna da tsananin bukata ta dukiya, ta kudade masu yawa masu albarka. Ya Allah kana da su, Allah ka ba mu. Allah muna roƙonka ka raba mu da talauci. Allah muna tausali da wannan zaman, ka raba mu da dukkan wani abu wanda yake da alaka da talauci. Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka sanya aljanna ta zama makomar mu. Allah ka sanya aljanna ta zama makoma gare mu. Allah madaukakin sarki muna roƙonka kare mu daga shiga wutar jahannama. Ya Ubangiji muna tausali da wannan zaman. Allah ka ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin garuruwan mu da kasashen mu. Allah madaukakin sarki ka ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin kasan mu, a cikin gidajen mu, a cikin garuruwan mu. Ya Ubangiji muna roƙonka madan mu da sakarantar da mu, Allah ka saka musu da alkhairi. Allah idan suna rayi ka ƙara musu ƙarfin gwiwa, ka biya musu buƙatun su na alkhairi. Idan kuma sun riga mu gidan gaskiya, Allah ka jikan su da gafara da rahama. Allah ka jikan uwayenmu, ka yi masu gafara, ka yi masu rahama, ka kai haske a kabarinsu. Waɗannan ayyuka da muke, Allah madaukakin sarki ka arzuta mu da ikhlasi a cikin su. Allah ka karbe su, ka biya mu da gidan aljanna. Babu mai biyan mu in ba kai biya Allah. Allah muna roƙonka ka kashe mu, kashe idan ka tashi kashe mu, kashe mu muna masu imani. Tare da mu, tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A jiya mun kwana muna bayani a ƙarƙashin ayan mu ta 45 a cikin wannan sura, ayan mu ta 49 a cikin wannan sura mai albarka, suratul baqara, wanda zai zama shine majlisin mu na 8 a cikin waɗannan kwanakai masu albarka, kuma zai zama majlisin mu na ƙarshe a yau sai idan Allah ya kai mu bayan idin babbar sallah. Muna karanta fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa inna shaynakum min ali fir'aun.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa inna tajnakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adab. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم.
نعم.
وفي ذلكم بلاء من من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
نعم.
وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
نعم جزاك الله خيرا. Ubangi subhanahu wata'ala ya bude wadannan ayoyi da fadar shi wa inna jaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Kwana biyu da suka wuce mun fasara wadannan ayoyi, muna bayani akan yadda Ubangiji ta'ala ya kubutar da annabi Musa daga fir'auna. Mun ji yadda aka yi annabin Musa tsakiyar makiya shine Fir'auna da mutanen shi, yadda Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi, ya shayar da shi a tsakiyar su, yadda ya girma har ya zo yayi banna. Ubangiji ta'ala ya kubutar da shi kubutarwa ta biyu, yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fita daga gari, Ubangiji ta'ala ya ba mu labarin zuwan shi a Madiyana har samun matar shi, da yadda aka yi samu mata. Annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan ya zo yana ga hanya da shi da matar shi, yake ce mata ga wani garwashi ga haske can ina tsinkaya, don haka ki jira in je in samu wani labari ko kuma in kawo muku wannan garwashin da sunan ku samu yadda kuma za ku iya maganin wuta da shi. Annabi Musa alaihi salatu wassalam bai dawo ba daga wannan tahiya wanda ya danya kawo matar shi labari, sai da kawai ya zo mata da labarin annabta. Ubangiji ta'ala ya kirawo shi yana daidai wata itaciya mai albarka, ya ji an kwamsa mai kira an ce, ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Ya kai Musa, annabi Musa ya firgita ya tsorata. Allah ya ce, mai ni mai kiranka, ni ne Allah Ubangijin halittu. Karshen waliyantaka kenan a duniya, a ce Allah ya kirawo ka kana cikin dokar dashi, kaje an kira sunanka ka waiwaya a ce ma Allah ne subhanahu wa ta'ala. Annabi Musa shi kadai ya samu wannan, dole ne annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce ma Allah, rabbi arini anzur ilayka, dole ne ya ce Allah ya to tunda haka ne ina son in gane ka. Allah ya ce, mai lantarani walakin zuri lil jabal. Annabi Musa da Allah ya kirawo shi yanzu Allah yana son ya tabbatar mai da cewa shi din da ya kirawo shi Allah ne. Allah ce ka yadda sandarka. Annabi Musa yadda sanda, sandan nan ta koma tana muti, kai ka ce wani aljani ne. Annabi Musa ya tsorata, Allah ya ce riƙe wannan sandai, kada ka tsorata, kai amintacce ne daga yau. Aka ce ma Annabi Musa aya ta biyu kenan wanda za a ba shi, mai nuna cewa shi din annabin Allah ne. Aka ce ma Annabi Musa ya sanya hannun shi a cikin rigayya, a wuyan rigar shi, ya sa shi ga hammatar shi, ya matse hannun shi, idan ya hito zai ga haske. Wannan hasken da za ya gani, Allah subhanahu wata'ala ya ce dalili ne mai nuna mu muka aiko ka. To ina aka aika shi? Aka ce ma Annabi Musa ya tai zuwa ga Fir'auna da mutanen Fir'auna don ya karantar da su. Annabi Musa mun karanta a shekaratunmu na shekaran jiya cewa sai da ya zo rabon hada ya kashe ɗaya daga cikin mutanen Fir'auna, kuma ana neman shi domin a kashe shi. Wani ya ba shi shawarar ya gudu, Annabi Musa ya gudu ya je Madiyana shekara goma. Ya yi aure ya dawo ya taho tare da iyalin shi amaryar shi, kuma aka aika shi aka ce to ya kai Musa yanzu abin da ke gabanka kuma wajen Fir'auna za ka karantar da shi. Annabi Musa yake cewa inni qataltu minhum nafsan fa khafu an yaqtulun. Allah na mu kashe musu mutum, ina tsoron idan na tahi su kashe ni. Sai Annabi Musa ya ce ma Allah subhanahu wata'ala wa akhi Haruna
قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون.
وأخي هارون
هو أفصح مني لسانا
فأرسله
معي يرد أن يصدقني.
إني أخاف
أن يكذبون.
قال
سنشد عدوك بأخيك ونجعل لهما سلطانا فلا يصلون إليكما.
نعم.
بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.
أنا موسى عليه الصلاة والسلام sai ya ce ma Allah madaukakin sarki, ya Allah na kashe musu mutum, na kashe musu mutum, ina tsoron su kashe ni. Amma sai ya ce ma Allah wa akhi Harun, ga dan uwana nan wurin Harun huwa afsahu minni lisanan. Yace ya Allah ya hini baki, ya hini iya magana. Farsilhu ma'i, ka aika mutare dan ya zama mai kare mani, mai taimaka mani. Yusaddiku ni, idan na gayyarin ka gaskanta ni. Inni akhafu an yukadibuni, ina tsoron su karyata ni. Allah madaukakin sarki ya karbi wannan roƙo na Annabi Musa, yace sanashuddu adudaka bi akhika, za mu ƙara ma ƙarfi tare da uwanka. Wa naj'alu lakuma sultanan, kuma za mu sanya muku kangiya da kariya. Fala yasiluna ilaykuma biayatina, ba za su iya zuwa gare ku ba da ayoyinmu. Wa mani wa antuma, ku dinnan ku biyu, anan Musa da Haruna kenan. Wa mani taba'akumul ghalibuna, da kuma duk wanda ya bi ku, ku ne za ku samu cin nasara. Anan gaba nan mu wuce, akwai darasi mai dimbin yawa, mai dimbin albarka a cikin waɗannan ayoyi guda biyu. A duk duniya ba na tunanin akwai wata baiwa wadda wani dan adam zai samu wadda ta kai a ce shi din Allah ya yi magana da shi. Duk wani shehi da za a gai, to babu wanda Allah ya taɓa mu magana. Duk wani mai mulki, babu wanda Allah ya taɓa mu magana. Duk wani mai kuɗi, babu wanda Allah ya taɓa mu magana. Amma Annabi Musa da Allah ya mai magana, ƙarshen ni'ima, ƙarshen falala a gidan duniya, darasi babban rayuwa, sai ya ce ma Allah ga ɗan uwana nan ka gama ni da shi. diba kaga annabta ce aka ba annabin Musa amma abin da yake kokari a gama da dan uwan shi na jini uban su guda ɗan uba da Hausa ko aka ba shi annabta yace a gama da dan uwan shi na jini wa akhi Harun Allah ka ba ka gama ni da dan uwana sai ya bayyana ma farar dan uwan shi huwa afsahu minni lisan mu kuma a yau wanda ya samu ɗan kudin shi wanda ba su taka kara suka karya ba ko ya samu dan matsayi ko ya samu wani abu makiyin shi na farko shine ɗan uwan shi wanda suke gida guda abinda mutanen mu ke cewa idan ka jawo naka to zai tillaka ruwa ba haka bane annabi Musa alaihi salatu wassalam da tsarkakakken zuciya shi kira na Allah yace to amma Allah ga mamumu bi da dan uwana mu kuma a yau duk wanda ya samu nashi makiyin shi na farko to ɗan uwan shi ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba guda shi wannan ayoyi suna koya mana yadda ake rayuwa ne annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa Allah ga dan uwana nan wurin ka ba mu annabtan nan mu taida ita kuma Allah ya amshi wannan addu'a ta annabi Musa yace ga dan uwan nan naka sanan shuddu adu daka bi akhika za mu dare mai ma wa'azinka da kiran ruwanka da annabtarka tare da dan uwanka Harun tadiba kaga yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam yake son alkhairi ga dan uwan shi Harun wasu daga cikin malamai suka ce ba dan uwan shi bane na uba ya ga shi dan uwa ne a matsayin aboki abota ce suke hayyakan yana ga yin Harun yana ce mai dan uwa na kuma ya roka mai wannan annabta shi dan haka sababin najat wanda za mu zawa nan gaban mu shi yana daga cikin ya shine ka yarda da wanda kake tare dan adam yana samun cin nasara ne matakar ya yarda da wanda suke kikewaye da shi in mutum bai yarda ba da wanda yake kiwaye da shi to har abada ba zai ci nasara ba irin rayuwar da muke yi take ta ba mu wahala annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya ƙara bashi nasara ta gaba yace su tahi zuwa ga fir'auna idhaba ila fir'auna innahu tagha qula lahu qawlan layyin
ila fir'auna innahu tagha
faqula
lahu qawlan layyinan فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ
قَالَا
رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب تولى
نعم
قال فمن ربكما يا موسى
حسبي وبغي تعالى yake ba mu labari a cikin wadannan ayoyi da aron mai karanta sai yake maganar yanzu ya tashi daga nan mutum guda ya koma nan mutum biyu da ta anti ya Musa amma yanzu aka ce idhaba ku tahi ku biyu da kai da Harun zuwa ga fir'auna lalle fir'auna yayi dagawa faqula lahu qawlan layyina ku ga mai magana mai dadi ta dauro yayi wa'azi tuyi tsoron Allah annabi Musa da Harun suka ce qala rabbana ya ubangijinmu inna nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha muna tsoron shi saboda sun san wane ne fir'auna muna tsoron ya mamu ta'addanci ko kuma kin imani akan abin da ka aika mu da shi sai Allah ya ce ma annabi Musa da Harun la takhafa kada ku ji tsoro innani ma'akum asma'u wa ara ni ina tare da ku gobe din nan ina kallon ku kuma ina ji shi wadannan ayoyi wa inna jaynakum da muke fasara akan ta hammuka biyo da wannan kirsan duk mutunan da ya rike gaskiya to Allah yana tare da shi yana ji kuma yana gani ashe innani ma'akum asma'u wa ara Allah ya ce musu ku tahi ku ga ma annabin fi ku ga ma fir'auna ku manzanni ne guda biyu zuwa gare shi kuma zuwa ga bani isra'il kada ya ƙara azabtar da wanda ya imani kuma mutunci da aminci yana nan ga wanda ya gaskiya ubangiji subhanahu wataala yake haka yace magana fir'auna ka gaya musu in ka tai karbu hiya ilaina annal azaba ala man kadzaba wa tawalla an yi mamu wahayi azaba na nan ga duk mutunan da ya ƙaryata kuma ya juya baya yanzu fir'auna an fara mataki na hurgo na wa'azi abinda ya biyo magana fir'auna ta biyu sai ce alam nu rabbika fina walidan
yanzu alam nu rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin
wa fa'alta
fa'latuka allati fa'alta wa anta min al-kafirin
Fir'auna sai ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam alam nu rabbika fina walidan ba nan ka taso ba garban mu kana dan yaro muka rene ka muka baka abinci muka baka kulawa wala bista fina min umrika sinin ka zauna a gidan mu tsawon shekaru kuma hakka aikata wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta kai kashin kai ka bar gari wa anta minal kafirin kana masu mai butulci zuwa gare mu wanda fir'auna ya fara gaya ma annabi Musa alaihi salatu wassalam kiyar annabi Musa yake ce mai fa'altuha idan wa ana min ad-dallin
qala fa'altuha idan wa ana min ad-dallin
yake ce ma fir'auna ai lokacin da na aikata ne ina batacci ban sani ba abinda nayi ba da gangan bane kamar yadda alqur'ani ya haikaito mutum harko da dama annabi Musa alayhi salatu wassalam ya ce wannan aikin shedan ne haka aka ci gaba tsakanin fir'auna da annabi Musa har inda aka kai ana zubeban hujja fir'auna bai yarda ba annabi Musa yana nan suna ta wa'azi da shi da dan uwan shi Harun Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin har sai da fir'auna ya hito da dukkan matsafan shi annabi Musa ya zo da hujjar shi aka yi zubeban ƙwarya gaban kowa masihirta suka yi sihirin su annabi Musa yana kallon su kuma fir'auna yana ƙara masa ƙarfi annabi Musa har sai da ya ji tsoro ubangiji subhanahu wataala yake gaya mashi kada ka ji tsoro kai ma ga ayar ka ga mu'jizarka wanda idan ka yi za a tabbar da dukkan abin da suka aikata fir'auna yana kallo annabi Musa alaihi salatu wassalam ya shewa sandar shi nan take wannan sandar ta zama babban matijiya kuma ya fito da hannun shi wanda dama mun gani lokacin da Allah ya kirawo shi an bashi labarin yadda zai nan Musa ya sa hannun ya a cikin riga ya sanya ga hammatar shi ya fido kuma hannu na walƙiya nan take waɗanda suka san sihiri suka gane cewa lalle sihiri ba shi bane annabi Musa yake yi shi dan haka ɗan uwan musulmi duk yadda za a sihiri indai ka rike addu'arka ka rike ayatul kursi ka rike falaki ka rike nasi babu wani dan sihirin da zai yi tasiri akan ka babban abin da ke sa ana tasiri sihirin ya kama kwancan mutum ke yi yayi azkarin insahiya marice ya zo sai ya mance bai ba in an yi katari tsakanin sahiyar da marice lokacin da na sahiya suka gama aiki kai na marice sai baka yi ba to in aka yi katari aka yi sihiri a wannan lokacin sai ya kama mutum haka yakan yiwuwa mutum yayi na marice amma ya zo kwana sai ya kasa yin na kwana saboda gajiya ko wanda lalle makamantan haka to shi yasa sai kaga ana cimma mutum ta hanyar sihiri wani kuma ubangiji subhanahu wataala yakan iya sharabtar shi dan ya dibe imanin shi ne kawai ba dan ya kasa ba cikin alƙarinsa ba wani masa amma ko a cimma mutum ko kada a cimma mutum lafazin sihiri da masihirta da bokaye to shike ƙasa kan ayoyin Allah subhanahu wataala shi yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da yadda sandar shi dukkanin waɗannan masihirta abinda suka gai suka ce sun yi imani da abinda annabi Musa ya zo da shi abinda fir'auna ya biyo da shi baya fir'auna sai ya nemi zai halakar da dukkan wanda ya ce ya yi imani qala amantum lahu qabla an a'dana lahum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr fir'auna ya ce lalle wannan shine babban ku wanda ya koya muku sihiri to dan haka falqatta anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin zan yanke hannayenku da kafafunku ta hanyar sabawa idan aka yanke hannun hagu sai a yanke kafar dama idan aka yanke hannun dama sai a yanke kafar hagu wala usallibannakum fi judu'in nakhl wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adaban wa abqa fir'auna yake ga mutane zai rataye su saman kututturen dabino kuma za su dandana azaba mai radadi har sai sun bambanta tsakanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da kuma fir'auna wayahi iya zama wayahi iya azaba masihirta da damun su basu yi kasa a guiwa ba suka tsaya a cikin imanin su lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyina suka ce muna nan ba za mu bin ka ba akan banna ga abin da ya riga ya zo mamu na hujjoji daban-daban wallazi fatarana kuma ga wanda shi ya kage halitta mu
ta'ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana
faqdi ma anta
qadi inna ma taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya
Fir'auna yake gaya ma mutanen Fir'auna suke ce mai lan nu'thiraka muhaza mu zabe ka barha abada akan abin da ya zo mun da kuma wanda ya kage halitta mu gaje ka duk abin da zaka yi mu mun riga mun musulunta mun yi imani tare da annabi Musa kuma duk abin da zaka yi ba zai wuce rayuwar duniya ba Ubangiji subhanahu wataala ya kara musu ƙarfi dama yayi alƙawarin cewa antuma wa manittaba'ku mal ghalibuna da ku da wanda suka yi imani tare da ku su ne ku ne wanda kuke da cin nasara nan gurin take mutanen nan suka azabtu Allah subhanahu wataala ya labarta mu a cikin alqur'ani cewa fir'auna ya ci gaba da azabtar da mutanen annabi Musa wanda suka yi imani tare da annabi Musa Ubangiji subhanahu wataala lokacin da ya tashi zai kubutar da annabi Musa bayan azabtar da aka yi da wanda suka yi imani su bani Isra'il sai aka ce to kowanne ɗaya daga cikin su ya biyo bayan annabi Musa su hita su kuma mutanen Fir'auna su ma Fir'auna ya ce to ayi gangami a riske su a kashe su su duka kowa ya huta shine Allah ya ce falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun
Na'am,
Ubangiji Ta'ala yake ba mu labarin lokacin da ya ce ma mutanen annabi Musa su hita, su bi su hita daga gari, suna tahiya har suka cimma kogo, suka cimma katon tafki. Yanzu annabi Musa lokacin da ya zo, an kai gab da ruwa, mutanen annabi Musa suna cewa ga Fir'auna nan da mutanenmu. Da mutanen shi kuma suna gab da su iske mu inna la mudrakuna za su iske mu su kashe lalle mu har ma sun gama riskan mu annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce musu kalla a ai ba za su tarda mu ba inna ma'i rabbi sayahdin lalle ubangiji na shine wanda zai bani mafita fa wahayna ilayya Allah yake cewa muka yi wahayi ga annabi Musa anidrib bi asakal bahar aka ce ma annabi Musa ka bigi wannan teku da sandarka فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم nan teku sai ya bare biyu kowane teku ya bi kowane wuri ya ja gehe aka hidda hanya yadda ka san an zo an hidda hanya mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam suka wuce su duka mutanen Fir'auna su ma suka zo na Musa suna gaba na Fir'auna suna baya lokacin da na karshen mutanen annabi Musa ya heta shi kuma na horkon shugowa cikin na Fir'aun yana gabda ya cimma shi su sun gama hita su kuma daga can wurin kowa ya shigo Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya game waɗannan ruwa ya azabtar da Fir'auna to shine da ya game waɗannan ruwan ya azabtar da Fir'auna mutanen annabi Musa suka wuce su kuma mutanen Fir'auna suka durme su dukkanin su kowa ya hito an durme a cikin ruwa shine a cikin wannan ayoyi da muke fasara Allah ce wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun Ubangiji ta'ala yake cewa lokacin da muka raba muku teku ya zama gida biyu muka kubutar da ku muka durmiyar da makiyanku ku kuna nan kuna kallo insha Allah subhanahu wa ta'ala me yasa muka karanta waɗannan kissa saboda yanayin da muke rayuwa a yau al'ummar mu da dama suka hadawa mummunan hali na shirka mummunan hali na biyar wasu wanda ba Allah ba subhanahu wataala da sunan makiyasin masu yawa da sunan wanda ke neman su da sharri sun yi yawa shedan sai ya biyo mutane ta wata hanya cewa to kai ai lahi shine kai ma wani amma idan zaka kare kanka to ba lahi bane wannan rayuwa ba zai yiwa baka yi kasuwa ba zai yiwa baka rayu kai sheda ba zai yiwa baka yi kaza kai kaza dole sai ka tashi tsaye to shi yasa Ubangiji subhanahu wataala cikin wannan ayoyi yake ga mu annabi Musa alaihi salatu wassalam yake nuna mai babu wani abun da dan adam zai ya kubuta ga tsira tsira tana nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala kai dan adam babu wani abun da zai sa a ce yau kai wani abu wanda kai ta wannan abun zaka iya tsiratar da kanka Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ne wanda ke iya tsiratar da mutum a cikin dukkan lamura to shi yasa malamai sai suka kasa me ke sa dan adam ya tsira a rayuwar shi ta yau da gobe mudiba dai da Allah ya bamu labarin maki da wanda ya bayyana da wanda bai bayyana ba maki na unguwa na cikin gida ko na nesa wanda ke son ka ko wanda baya son ka mai nuna ma soyayya a zahiri ya boye ya aikata mugun abu saboda kai dukkanin su Ubangiji ta'ala yana iya hallaka masu a gaban ka kamar yadda hallaka Fir'auna a gaban annabi Musa yake cewa muka kubutar da kai da mutanen ka wa antum tanzuruna kuma alhali ku kuna kallo malamai suka ce abu na farko wanda ke sa Ubangiji subhanahu wataala ya kubutar da mutum shine dan adam ya san wane ne Ubangijin shi babu wata hanya da za mu iya kubuta daga makiyanmu kamar mu lamunta mu san cewa wane ne Allah idan muka yarda muka san Ubangijin mu subhanahu wataala to makiyanmu aka su gomiya tara cikin dari mun gama da shi kadiba yadda mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam suka ce mai inna lamudrakun lalle mu za a cimmu amma annabi Musa da yake ya san wane ne Ubangijin shi sai ya ce musu kalla har abada ba za a cimmu ba inna ma'iya rabbi sayahdin lalle Ubangiji na nan zai ba da mafita to haka kai ma duk lokacin da aka ce ga wasu su ne suke ma kaza to ka ce musu har abada ba za su cimma ba saboda kayar da kala munta da wane ne Ubangijin ka sanin Allah madaukakin sarki shi kadai ke sa mada adam nutsuwa wanda za ta bashi cin nasara a tattare da makiyayin shi naka dan adam ba zai taba samun wannan nasarar ba sai ya yi imanin shi da Allah madaukakin sarki ya yarda ya lamunta ya san wane ne Allah ka tuna in aka ce ba za ka iya kare 'yan kudinka ba wanda ba su taka ra suka karya ba sai kai imani ka ci waye iya kare ka lokacin da kana rairayi haka girma babu Allah shi kadai ke iya kare mutum lokacin da yana yaro karami yana jinjiri har ya iya rairayi har ya iya tahiya wannan da uwa da uba da duk wanda ke tare da yaro ba mu iya kare shi sai Allah subhanahu wataala wata rana kana kallo kamar a take yaron amma sai Allah ya kare shi kadiba rayuwar da muka yi a cikin ciki gabanin mu hito a gidan duniya waye iya ba mu lunhashi wanda za mu shaka mu rayu abinda za mu ci sai Allah subhanahu wataala shi wanda ya kiyaye mu ta wannan har ya girmar da mu har muka girma har ya ba mu kudi muka fara kasuwa ashi yakan iya kiyaye mai kiyaye kasuwancin mu matakar mun yarda da shi abinda Allah subhanahu wataala yake gaya mana abu na biyu malamai suka ce wanda ke sa dan adam ya samu cin nasara ga makiyan shi kamar da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya samu cin nasara malamai suka ce shine ka san mi Allah ke iya yi in baka yarda ba da cewa shi Allah ba azzalimi bane to har abada kana cikin wahala ka san cewa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba mazali ba azzalimin bayu bane kuma yace inni haramtu zulma yace ya ibadi ya ku bayuna inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk mutunan da aka zalunta sai ya daga hannu yace ya Allah an zalunte ni na kai kuka na a wajenka da hausar da muke yi kace Allah ya isa lafazin Allah ya isa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ga an buda mata kohohin sama baki da insu saboda mi Allah yana shigan ma dukkan wani wanda aka zalunta ashe dan adam hanya ta biyu bayan kai kalamunta da Allah kanunsu ka gamsu abinda Allah subhanahu wataala yamma yana iya kiyaye ka to kuma lokacin da ka ga kararraga zalunci to kuma ka maida al'amarin ga Allah ka ce Allah wanda ya zalunce ni na bar shi zuwa gare ka to ka sha mamaki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutunan da ya maida to Allah madaukin sarki yana cewa zan bi izzati wa jalali Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bude kohohin addu'ar wanda aka zalunta ta kai wajen Allah yana Allah ka isan mani ba ni iya isan makaina shi kuma ubangiji ta'ala na cewa na rantsi da girma na da darajata da izzata da buwayata sai na taimake ka walau ba da hin koda bayan shekaru masu yawa ne shi yasa mafi yawanci koda lokacin kakanni ne in aka haɗu aka yi ma wani sihiri sai kaga cikin indai shi ba ya ce yana yi ba sai kaga cikin koda cikin shikokin ya ne abin ya bayyana wane da wane sun taba makakan su wane sihiri saboda kaza da kaza da kaza saboda ubangiji ta'ala ya alƙawarin zai tona masa asiri duk inda suke kuma zai bada mafita ga duk wanda ya kai kukan shi a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da Allah madaukin sarki yace mai yace wajen Fir'auna ya kirawo shi sai yake ce mai Allah tsoran shi nake saboda mi azzalimi ne sai Allah ce azzalancin bai amfani a wajena shi duk mutunan da ke son ya tsira ga makiyan shi to kada ya maida masu zaluncin da suka mai ya kai ma Allah madaukakin sarki kukan shi a abu na uku wanda zai sa dan adam ya iya tsira ya samu cin nasara ga duk mutunan da ya zalunce shi koda da baki ne kada ya abin da zai wuce a yazaki wani yana hasashen an mai sihiri wani yana hasashen an zalunce shi wani yana hasashen ba a bashi haƙin shi ba wani yana hasashi yana hasashi wannan hasashen to koda ya ce ya bari ga Allah zaka ga kuma duk inda ya zanna labari yake sun wane da wane da wane da wane sun cuce ni na haka na bar su da Allah wane da wane da wane sun cuce ta yana iya yiwuwa abinda muke ganin zaluncin ne hakikanin lamarin ba zalunta ba kai to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idan ka bar mu ubangiji to ka kama bakinka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa dayan mu yana iya cika yin magana wannan magana sai ta zama mai abinda zai azabtar da shi ko kuma ya fusatar da ubangiji shi subhanahu wataala ashe dan haka idan muka bar mu ubangiji subhanahu wataala lamurran mu to ba za mu zanwa ba kuma mi ta yawan dimi mi ta yawan dimi mi ta nana tawa mi ta gai a sai ubangiji ta ara ya bar mu da dimin yaga inda mun yana mana magani wasu sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam Ukba ibn Amir da ta tabbata gare shi ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah man najatu ya kai ma'aikin Allah wai da ina so in tira in kubuta menene mafita sai annabi ya ce mai amsik alaika lisanaka ka kama harshenka hanyar farko bayan imani da Allah subhanahu wataala da kai kuka a wajen Allah shine dan adam ya kama harshen shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma wal yas'a baituka wal yas'aka baituka gidanka kuma ya wadace ka bana ka zamna a mazaunin da aka sanka gare shi in gida ne ka zamna a gidanka in wajen aikin ka ne ka zamna wajen aikin ka inda ka saba zama ne to kai hakuri ka zama ka zamna nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wabiki ala khati'atika ka rinka kuka kana gaya ma Allah subhanahu wataala cewa ka tuba akan kurakuran da kai ka aikata a wannan lokacin ne zaka samu cikakken ceto a wajen Allah subhanahu wataala ashe ana samun daukaka ana samun rinjaye kamar da annabi Musa ya rinjaye Fir'auna amma rinjayen dole sai dan adam ya tabbatar da ababai guda hudu muka ce abu na farko mutun ya san wane ne ubangijin shi wajibin ka ne ka yarda kalamunta ka san wane ne ubangiji sannan mi Allah ke iya yi dole sai ka na mantacin Allah yana iya biya ma bukatar wanda ya zalunce ka in ka gamsu da yana iya wato zai ma in kauka tsaya kana sauda kudi ne aka amshi ma sai ka ce ka bar mu Allah ya Allah ka kwato mana kudi na daga wajen wani in ka tsaya nan wallahi Allah sai ya kwato su yana zamna zai jin cewa wani kun ba sallama shi ba bai samu nutsuwa amma da ka kawo Allah madaukin sarki sai ka kawo shakku wani ai bai jin Allah ya isa kaza da kaza to sai Allah ya baraka ka amsuwa maka dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana inda zanna abdi bi a haka abu na uku zaka gangantance ka san menene Allah ke nihi da kai shin abin da ya same ka alkhairi ne ya same ka mi Allah ke nihi wannan alkhairin sharri ne ya same ka mi Allah madaukakin sarki yake nihi da wannan sharrin idan adam ya samu waɗannan ababe a cikin zuciyar shi to su za su ba shi karhin imanin da duk wani makiyin shi za ya wulakanta a gaban shi yana ji yana kallo Allah ya ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam muka halakar da makiyanku kuna kallo a gabanku babu abin da ke dadi a ce yau ga makiyinka a gabanka ya halaka Allah ya mamagane shi kamar in kamar yadda ya ma annabi Musa alaihi salatu wassalam dan haka babu wani maki wanda yayi karhin ubangiji subhanahu wataala kuma Allah madaukin sarki shine wanda yake bada ga maki baki daya wanda yake bada cin nasara akan dukkan wani maki sannan babban abin da ke kawo cin nasara na gaba shine addu'a dan adam wajibin shi ne ya rinka addu'a a kowane lokaci mu bar sakaci da addu'a koda ba mu iya ta larabci ba ka rinka dukufa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai in ka gama ibada ka dukufa kayi kwadayin abin da ke wajen Allah subhanahu wataala mafi yawancin mu a yau idan muna roƙon wani abu muna fara mantawa da Allah muna ganin kamar wannan abun babu shi a wajen Allah ko kuma ubangiji ta'ala ba zai iya ba mu ba sai ta wasu dalilai dan adam yana samun biyan bukata wajen Allah duk lokacin da ya halarto zuciyar shi da yarda shi da lamuntar shi da gamsuwar shi da cewa Allah madaukakin sarki zai kamar yadda a yau muke cikin dare wanda yake dare mai albarka da mun waye gari to mun tashi a ranar Arfa to ranar Arfa rana ce wadda ubangiji madaukakin sarki ya tsara wasu abubuwa a cikin ta rana ce wadda ta sha bamban da kowace rana ubangiji subhanahu wataala yana zauwa ne a ranar Arfa shi da kanshi da hantsi a hadisi sun tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mu kowane dare Allah madaukakin sarki yana saukowa yana tambayar bayu yana cewa wa ki da bukata in biya mashi wake cikin larura a hinta shi wake son kudi a bashi wake son arziki a bashi wake son Allah yana gai wake son amai gafara amai gafara to amma ranar arfa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana yi kusa a sama ta duniya a daidai zuhur lokacin sallar azhar lokacin da rana take gusawa a ranar arfa ubangiji subhanahu wataala tun wannan lokacin yake yi kusa da bayan shi mu bangi subhanahu wataala idan yayi kusa da bayan shi za su sanin shi ta hanyar bautar da suke mai kuma shi zai sanin su ta hanyar kiran da suke mai to wannan sanayyar da suke da kusa tsakanin Allah da bayu wannan sanin shi yasa aka sa mai inin ranar arfa wayin kana akwai maganganun malamai da dama malamai suka ce an ce mai inin ranar arfa lokacin da aka fito da annabi Adam da Hawwa inda suka sabka a bagiran arfa ne yana ganin ta ya gane Hawwa uce matar shi ta aljanna da aka koro su tare shi ita ma tana ganin ta gane mijinta ne annabi Adam alaihi salatu wassalam wanda aka fitar da shi daga aljanna wannan fahimtar junar da suka yi suka san juna sanayyar shi ne al-arafa to shi ne aka ce mai aka samu wurin sunan arafa haka wasu daga cikin malamai suka ce an samu wurin sunan arafa saboda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ya zo ginin Ka'aba sai aka taho da shi a bagirin ana ce mai kaga wannan wurin kaza ne ka gane sai ce araftu na gane shi ma wannan wurin falalar shi kaza ka gane ce na'am na gane to wannan araftu araftu sai aka samu wurin da sunan arafa to wannan wurin na arafa ya tattau dukkan wata ni'ima wanda Allah madaukakin sarki yake yi ma bayu ubangiji ta'ala a wannan yinin ne yake kankare zinubban bayu zinubbai suke zubewa kamar ba a yi su ba Allah zai kalli mutanen da ke wurin yace ya gafarta musu a ranar arfa ne addinin mu ya cika a ranar arfa ne dukkan wata falala take waɗannan kwanakai guda goma ciki warsu shine ranar arfa malamai suka ce amma girmama kwanakan ne saboda za su ciki wa da ranar arfa haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba mu labarin wanda bai tayi ba yake iya yin azumi a gobe yinin gobe guda azumi kwara guda awa bata kai daga karfe 6 na safe ko kuma karfe 5 da rabi in ka tsaya da cin abinci zuwa karfe 7 saura minti 5 an sha ruwa idan kai wannan baka yi kallakalla ba kai dan Allah ka nemi lada ka tsaya da cin abinci to shi kuma ubangiji ta'ala saboda mu bin mu tayi ba inda za a ce wa an gafarta mu to sai a yayi makuwa zanubin shekara da ta wuce da kuma zanubin shekara ta nan gaba sai a ce an yahi ma da kai wannan azumi an yahi ma idan mutun ya zamana yana da rashin lahiya bai iya azumi arfa ko kuma kasuwancin shi na balaguro ne bai iya wannan azumi ko kuma wanda ne ya sa bai iya wannan azumi to yana da kyawu yayi kudayen ciyar da wanda suka yi wannan azumin ya ba su bude baki dan shi ma ya samu lada wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ciyar da mai azumi yana da ladar mai azumin kwatankwacin abinda aka ba mai azumin ba tare da an bata ladar su ba a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wata addu'a da dan adam ya taba yi a bayan duniya wadda Allah ya so kamar addu'ar ranar arfa tun daga asubar gobe a musulunci duk daren da muka gani to wannan daren shine za a ce ma daren arfa misali ko to a musulunci arfa ita kadai ce Allah ya raba cewa ita wannan daren da muke ciki ba daren arfa bane daren tarwiya ne daren ranar 8 ne idan asuba ranar arfa ta kama to tun daga sannan tsayo arfa yana harawa ne bayan sallar azhar ba tun da sai ba daga sallar azhar ne har zuwa cikin dare har asuba ta gobe cikin inin arfa ne yake shi yasa duk alhajin da ku yanzu kake da kudi kana iya kaiwa gabanin asuba ta banda gobe kai to in kai tsayo wannan wurin to duk abin da alhaji suka yi kana iya maimaita shi kai alhajju arfa ka samu da aikin kanshi shi yasa shi inin ba yanzu ba yake harawa mutane mafi yawanci da muke samun matsala ta lissafi yin ai haihuwa wani ce ranar 8 rana kaza ce ranar 7 daga wannan yinin ne yinin arfa shine kadai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya roki Allah ya zamana cewa yinin daren shi shine nashi, saboda mafi yawancin masu aikin hashi daga ne suke zawa, da an datsa yinin zuwa magariba to da bi ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tsawo, tunda ana fara tsayuwar Arafa daga bayan sallar azhar, idan aka fara har zuwa magariba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah wannan zai wuce bayan magariba, bayan isha'i karfe 10, karfe 11, karfe 1, karfe 2, har sai an yi asuba ta ranar sallah, duka ana cikin yinin Arafa. To da haka ya ku yin uwan musulmi daga gobe ta kama, kowa ya ta gayin abin da yake da wajen Allah subhanahu wataala, kowa ya roki Allah, Allah madaukakin sarki yana ji kuma zai ba mu. Shi ya alƙawari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairud du'a'i du'a'u yawm Arafa, mafificiyar addu'ar da Allah yake so. Kace Allah yana son kudi, to yana son ka roke shi, to wannan ina son kudin ya hisa ka gaya mai ita gobe. Allah yana son da wannan dan da kake so ya hisu gobe ka gaya mai ita. Allah yana son ka bani lahiya, wannan lahiya ya hijin dadin ka roke shi a gobe. To menene sirrin da yasa ubangiji subhanahu wataala yamma wannan rana wannan tugumushi? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificin abinda ni da aka ce in yi addu'a shi manzo sallallahu alaihi wasallam yace da sauran annabawa da suka riga ni abinda nahi gai shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Malamai suka ce dukkan wani alkhairi na duniya yana cikin wannan kalmar la ilaha illallah, duk abin da kake tunani ko za ka iya samu to yana nan cikin wannan kalmar la ilaha illallah. In ka ce la ilaha illallah ma'anarta babu abun bauta da tantanta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu baya da abokin tarayya. Yanzu ka kai shi gida ka garza ubangiji subhanahu wataala. In ka ce lahul mulku Allah yana da mulki, ma'ana yana da mulkin ya iya, in aka ce wane yana da mulkin kaza yana iya dauka ya baka kuma yana iya hana ma lokacin da gara ma shine mulki, duk mulkin da ba a iya tasarrufi cikin shi ba sunan ya mulki ba. In wane ya buga gaba ya ce wannan abin na wani, ma'ana yana iya cewa to na ba wane da wane, wane ban da kai, kuma babu wanda zai ci waye ne. To shi yasa Allah madaukakin sarki lahul mulku shike da cikakken mulki, shike da dabbobi, shike da itace, shike da mata, shike da maza, shike da aljannu, shike da yara, shike da tarbiyya, shike da kudade, shike da lahiya, shike da mutunci, shike da sarauta, shike da komai. In ka ce lahul mulku kamar ka nuna Allah abinda nake so koda ban gaye ba, in ka halarto shi a zuci daidai lafazin lahul mulku to ubangiji ta'ala kamar kana nuna mai misali a ce rishin lahiya ke damun mutum sai yazo yana lahul mulku Allah kai ke da mulki, to zai halarto mulkin Allah na lahiya da kuma iya bashi lahiya, shine ma'anar lahul mulk. Mutum zai ce wa lahul hamdu Allah godiya ta tabbata gare ka. To me yasa zaka godiya? Saboda yaqinin abinda ka halarto ga zuciyarka lokacin da ka ce lahul mulku shike da mulki, wannan abinda ka halarto na buƙatarka kamar ka ce mu ubangiji subhanahu wataala na gode har an baka kila, shine ma'anar lahul mulk wa lahul hamd. To kuma dadin ƙarin cikon maganar wa huwa ala kulli shay'in qadir, ubangiji ta'ala mai iko ne, ma'ana mai iko ne, kana cikin wahala yana da iko daga ranar Arfa ta gobe, wallahi ma arziki yana da ikon daga gobe in ka roke shi da waɗannan kalmomi na la ilaha illallah da cikakken yaqini, ya hinta ka daga talauci, ya hinta ka daga inda kake, ya baka wuri wadatacce, ya baka gida wadatacce, ya baka mota wadatacce, ya baka mata ta gari, ya baka ƴaƴa na gari, ya bude ma kasuwancinka, kana halartu wa huwa ala kulli shay'in qadir, shi ubangiji mai iko ne a wasa dukkan komai. Al-Imam Ibn Qayyim yake cewa inin Arafa bai samu wannan gatan ba sai kawai saboda ana tsantsance bautar Allah a ciki, a gobe ubangiji ta'ala yana kunyatar da shedan shedan a irin gobe na jin kunya shedan yana cewa da ya san za a samu haka da tun hurku ya neme mutu saboda an bashi kunya duk wani boka da ka sani in an ce mashi ya tafi hilin arfa za ka ga da dama daga cikin matsayata boka yi ba su zuwa aikin haji saboda duk abin da ka tayi da shi wannan tauhidin da ake da wani sihiri wanda aka yi ba a san makarin shi ba da wani wanda aka jefa da wanda aka harara da wanda aka turbude ma da wanda ya sha da wanda ya wane ne in dai yana cikin sahun musulmi ranar gobe hilin arafa yana la ilaha illallah ana garza ubangiji to wannan sirrin sai ya lalace sai Allah ya lalatar da shi shi yasa duk wanda yake da hali dan uwan shi yana cikin sihiri masu kuɗi da suke ta wahala sun ki zuwa karatu kuma suna ta wahala in ka dauki kuɗin ka sai ka ta hilin arafa kai zama duk wanda yamma kai ta nana ta wannan kalmar sai Allah ya warwarke shi duka wannan kuma an gwada mujarrabun ne a cewa hilin arafa babu wani boka babu wani aljani babu wani sihirin da Allah bai warwarke shi daga tar saboda an gama garza Allah shi dan yana jin kunya sai an dawo ne mutane kuma in sun sake kafircin su wannan wani abu ne na daban shi yasa shi babu abin da ake garza Allah da shi subhanahu wataala kaman tauhidi tauhidin nan da ake ta gayi ne ake ta gayi shine kadai ke sawa wannan Musa alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya ce mai ya ce zuwa ga Fir'auna yayi mun kisoshin mun takaita su sosai dan mutum ma manufar abin da muke so mutum ma lokacin da annabi Musa ya ce 40 laylatan kwana 40 da ya ce gana wa da ubangiji da ya shi za yin kwana da 40 tsakanin shi da ubangiji cewa ya Allah ba na abin da kake so in gai kwana 40 zai yana gana da ubangiji sai ka ce mai ce la ilaha illallah annabi Musa ya gaya kwana 40 yana nana ta abu guda la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir in yau kace mutun ya ta nana ta sai ce babu wani sunan Allah mai zahi babu wata dai addu'a malam babu wata annabi Musa haka yi yace mai Allah subhanahu wataala kullu ibadika yaquluna hadha ai Allah duk kowa ya san la ilaha illallah a bani wani sirri sannan Musa Allah subhanahu wataala ya ce mashi law anna samawati sab' wal ardina sab' wa amiruhunna ghairi fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah da a ce sammai guda bakwai da abin da ke cikin su da kasai guda bakwai da abin da ke cikin su Allah ya ce sai dai shi zatin ubangiji in aka sa su cikin sa gani nauyi na la ilaha illallah ya wadace ya rinjaye waɗannan ababe shi yasa dan haka ɗan uwan musulmi duk wanda Allah ya raya gobe ko ba ya azumi saboda ana iya samun wasu daga cikin mata suna yanayin da ba su azumi ana iya samun latizan da baya da lahiya bai iya azumi ana iya samun namiji ko mace matashi wanda dalili ya hana shi wannan azumi to kada rashin yin azumin ya sa kuma mance da wannan garabasa wanda Allah ya kai mu a gobe cikin masu rai cikin masu lahiya mi ta nana ta wannan kalma ko ina kake kai ta nana data kuma mu roki Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi mu sa kasan mu a cikin addu'a mafi yawanci kasan nan ta mu muna yi mata addu'a rufaffar addu'a muna ta addu'a Allah ya kawo kaza Allah ya kawo kaza a ranar arfa rana ce wanda Allah ke karba addu'a mu roki Allah in waɗannan su zawon su ne alkhairin kasan nan Allah ya ba su mafita in ba su bane alkhairin ta Allah ya kawo mu wanda shine alkhairin ta Allah muna roƙonka a dalilin wannan arfa da zamu shiga kasan mu ta Niger tana cikin yanayi na wahala yanayi da rashin tsaro Allah wanda ka san shine mafita ya Allah ka kawo mu shi Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma mu yi makawuna mu yi mazuri'a mu yi makakanni mu yi mawayan mu ka bude addu'a duk lokacin da ka bude to lokacin da malaiku su ma za su yi ma muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka karanta daidai Allah ya tabbatar da mu da ku a cikin lada kuskure ko tuntuba har shugaban Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.